sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Yau Alhamis 20 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa asusun tallafawa yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ya bayyana damuwa game da mawuyacin halin da mata da kananan yara ke ciki a Najeriya da wasu yankuna na Jamhuriyar Niger. Bayan da Majalisar Dinkin Duniya a jiya Laraba ta sanar cewa miliyoyin mutane galibin su yara kanana na cikin mawuyacin hali sanadiyar tarin wasu matsaloli da suka addabi kasashen. A yau akan wannan batu muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Shin kuna ganin ta yaya za a shawo kan wannan matsalar? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta. Sai an sa alamar ƙari a farko, wato plus, sai a jiro lambar. Bayan nan muna tafe da labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. A yau Alhamis wata mai shari'a kotun tarayya Amurka ta yankewa Roger Stone aminin shugaba Donald Trump hukuncin watanni 40 a gidan yari, kusan rabin kamar abinda masu gabatar da kara suka bada shawara tun da farko na hukuncin shekara 7-9. Amma mai shari'a Amy Jackson ta kotun tarayya Amurka a gundumar Washington DC ta yanke cewa hukuncin ba zai fara aiki ba har sai Stone ya gama duk iya kokarinsa na neman a sake yi masa sabuwar shari'a. Lawyer Stone ya ce ya cancanci a sake yi masa shari'a saboda ɗaya daga cikin masu taimakawa alkali waɗanda suka yanke masa hukunci yana nuna bambanci akan Trump. Sai dai hukuncin wani koma baya ne ga Stone da kuma Trump, wanda ya bayyana shawarar hukuncin shekara 7-9 da masu gabatar da kara na ma'aikatar shari'a Amurka suka yi a matsayin abin takaici da kuma tsananin rashin adalci. Kana daga bisani ya kuma yabi Attorney General William Barr da ya ja gabaran abin da ya kira shari'a mara kan gado da bai kamata a kawo ta ba. A yau Alhamis shugaban kasar ya sake yin magana akan shari'a a shafinsa na Twitter kafin a sanar da hukuncin na yau Alhamis. Yana ba da shawarar cewa hukuncin da aka yanke masa akan yiwa Majalisar Dokokin Amurka ƙarya ba a yi masa adalci ba. China ta ba da rahoton cewa adadin masu kamuwa da sabuwar cutar coronavirus wadda ta kashe sama da mutane 2,000 a fadin kasar ya ragu ainun. Cutar da ya ta fara ne sama da watanni 2 da suka gabata. A jiya Laraba, hukumar lafiya ta China ta ce mutane 394 ne kawai aka tabbatar sun kamu da sabuwar cutar ta coronavirus samfurin COVID-19 idan aka kwatanta da mutane 1,749 da suka kamu da cutar a ranar Talata. Wannan shine adadin raguwa mafi girma da aka gani tun daga watan da ya gabata. Adadin waɗanda suka mutu kuma ya ƙaru zuwa 2,118 bayan da wasu mutane 114 suka mutu sanadiyar ƙwayar cutar, yayin da gaba ɗaya adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya ƙaru zuwa 74,576. A wajen China kuma aƙalla mutane 11 aka samu rahoton sun mutu sanadiyar ƙwayar cutar, ciki har da mutum ɗaya daga Koriya ta Kudu, sai kuma mutane 2 a Iran da kuma wasu miji da mata 'yan kimanin shekaru 80 da haihuwa da suka shiga wani jirgin ruwan fasinja na Diamond Princess wanda aka killace a tashar jirgin ruwan Yokohama da ke gabar tekun Japan tun lokacin da jirgin ya isa garin a ranar 3 ga watan Fabrairu. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis shugabar kasar Jamus Angela Merkel ta faɗi cewa akwai alamomi da yawa da ke nuna cewa mutumin da ake kyautata zaton ya kai harin harbi a birnin Hanau, yayi ne bisa tsatsauran ra'ayi da kuma wariyar launin fata. Wariyar launin fata guba ce a cewar Merkel, gaba ma guba ce kuma wannan gubar na cikin al'ummarmu kuma ita ce sanadiyar manyan laifuka da yawa da aka aikata. 'yan sanda sun ce wani dan bindiga ne ya bude wuta a wasu shagunan saida barasa a birnin, inda wasu baki suka taru a gabashin birnin Frankfurt. Mutane tara aka kashe tare da jikkata wasu da yawa a harin. Merkel ta dauki alkawarin cewa za a yi duk abin da ya dace don gudanar da bincike kan kashe-kashen, ta kuma kira ranar mummuna a ƙasar. Mutumin da ake ganin zai zama shugaban hukumar liken Assyria Amurka ya ce ba zai yi aiki ba na dogon lokaci. A wani sakon Twitter da ya wallafa a yau Alhamis, jakadan Amurka a Jamus Richard Grenell ya tabbatar zai karbi mukamin na wani ɗan takaitaccen lokaci. Yana mai cewa shugaba Trump zai sanar da wani da zai nada zuwa wani lokaci nan gaba. Amurka ta kasance ba tare da cikakken darakta na hukumar liken asirin a ƙasar ba tun daga tsakiyar watan Agustan shekarar 2019, a lokacin da Dan Coats ya ajiye aikinsa a hukumance, biyo bayan jerin wasu bayanai ga jama'a da suka rika samun sabani da shugaba Donald Trump akan shawarwarin liken asiri. Amma kawo yanzu babu wata kalma ɗaya daga fadar White House akan lokacin da za a nada wanda zai maye gurbin na dindindin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu shiga cikin rahotannin namu. Asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNICEF, ya bayyana damuwa game da mawuyacin halin da mata da ƙananan yara ke ciki a Najeriya. Bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba ta bayyana Najeriya a matsayi na 10 kan rashin kula da yara, musamman a ɓangaren kiwon lafiya, ilimi, rashin samar da abinci mai gina jiki da rashin samar da ababen more rayuwa. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da cikakken rahoton.
Da yake tsokaci kan rahoton, shugaban kwamitin da ke inganta ƙananan masana'antu a jihar Plateau, Dogo Emmanuel Luka, ya ce rahoton na kusanci da zahirin abin da ke faruwa a Najeriya.
Gaskiya in aka ce Najeriya na goma, ma ni ina gan kamar an yi mana sauki. Dalili kuwa shine zaki gan yara suna yawo barkete, ba tarbiya, ba taimako. So wannan ya nuna da cewa iyaye hakkinsu ba su ɗauke shi da muhimmanci ba. Shaye-shaye ya yawa. The rates na dropout daga makaranta yana da yawa.
Shi ma shugaban al'umma a nan cikin garin Jos, Muhammad Bashir Abdullahi, ya ce taɓarɓarewar ilimi na daga dalilan nuna rashin kula ga yara.
Babban abin da ya sa Najeriya a wannan mataki, gaskiya shugabanni na Najeriya tun daga na daɗin har yanzu ba wani mataki da suka ɗauka akan maganan tarbiyyantar da yaran nan. Kuma yanzu maganan almajirai ana ta bara, sannan yawon talla yana daga cikin abin da yake lalata yara. To duk wannan me gwamnati ta fitar yadda za ta ɗauki matakin.
To duk da shike waɗansu yara da sukan je koyon karatun Alkur'ani na faɗawa ayyukan bara, na tarar da wasu almajiran da suka ce su dai ba sa bara.
Muna zuwa Boko da Arabic duk ana yi a can ma.
Daga ina ka zo?
Daga Ilori a Kawuni.
Kuna bara?
Mu ba ma bara a nan gurin. Ci da mu ake yi. Komai da komai dai muna samu a nan. Shekaran jiya ma babana ya zo zai tafi da ni, na ce nan ya fi mu.
Sunana Zainab Abubakar Suleiman, daga Kano nake. Tun ina shekaru 7 aka kawo ni.
Yanzu shekaran ki
nawa? Yan shekara na 15. Kamar su Alari Sidiyani, su Kawaidi, su Qur'ani, dukkan muna yi a nan gurin.
A cewar malaminsu Sheikh Abubakar Al-Fulatiyu na makarantar Madarasatul Sa'adatul Abadiyya da ke nan Jos, taimakon bayan Allah ne ke hana yaran bara.
Kuma tunda na kafa makarantar nan ba bara, in mutum ya kawo yaransa nan cinsa da cansa ko ba lafiya, kuma insha Allah mu ne za ba sai mun fada wa iyayen yara ba.
Hajiya Lami Sale ta danganta lamarin ne da cuɗanya da yara ke yi da waɗanda ba sa da tarbiyya.
Duk talaucinka idan ka iyamma talaucinka, ka bi abin da Ubangiji ya tsara maka, za ka samu sauƙin al'amari. To rashin uwa ta garin tana haifar da ɗa kuma wanda shi ma ba na gari ba ne.
A ɓangaren hukumomi kuwa, shugaban riko na ƙaramar hukumar Jos ta Arewa, Shehu Bala Usman, ya ce sun rungumi sabon salo musamman kan yara waɗanda ke shiga ayyukan ta'addanci.
Yaran nan da suke wannan abu mun san su, ƴaƴanmu ne, ƙannanmu ne, mu kira su mu ji menene matsalolinsu, mu yi magana da su, domin mun tabbatar da cewa a cikinsu akwai waɗanda idan muka yi musu bayani muka ja hankalinsu za su bari. Waɗansunsu idan muka sa musu makaranta muka sa su a cikin sana'o'i za su bari. Saboda haka mun kawo wannan wato salo na zama da su kuma muna ci gaba zama da su domin samun maslahan wannan lamari.
Shi ma shugaban karamar hukumar lafiya a jihar Nasarawa Aminu Mu'azu Mai Fata yace sun gyaggyara makarantun gwamnati don ba yara ilimi.
Zuwa na Allah ya taimake ni muka sai fili na sake na bi sahu da kafa. Muka samu SDG, muka samu Primary Education Board suka zo dukkansu sun mana ajujuwa a wayannan filin. To alhamdulillah ɗan makarantar nan gaba ɗaya ka zo ka gansu a ranar da gwamnati ta fi bude makarantar nan wasu har suna hawaye saboda nayi koyarwa na san menene amfanin ilimi.
Kwamishinan wasanni da bunƙasa al'amuran matasa a jihar Nasarawa Othman Bala Adam Usman Boss yace gwamnatin su ta maida hankali wajen koyawa matasa sana'o'i
musamman ta fannin koyon sana'o'i don dogaro da kai. Maganar noma wadda CBN ta koyi kudin da zasu yi na ceto rayuwar miliyan daya. Akwai yaran mu da aka musu training na koyon aikin birkilaya, masu koyon gini, masu duka an musu an kuma basu kayan aiki, an dauki malamai domin duk wani gine-ginen da zaka yan ba malamai ba shi da amfani.
Rahoton na hukumomin duniyar ya kammala da cewa ba wata ƙasa tilo da ke bada cikakken kiwon lafiya wa yara da kula da mahallansu da makomarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Niger inda asusun ya bayyana damuwa game da muyacin halin da miliyoyin mutane wanda galibin su kananan yara ne ke ciki a wasu yankuna na kasar wanda sadadiyar tarin matsaloli da suka addabi kasar da ke tsakiyar yankin Sahel. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Barma ya aiko mana da cikakken rahoton.
Kimanin mutane miliyan 2.9 ne daga cikin miliyan 21 na yawan al'ummar Niger ke cikin hali na kuncin rayuwa a yanzu haka, inji wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya, wanne ya kara da cewa daga cikin waɗannan mutane miliyan 1.6 dukkansu yara ƙanana ne, lamarin da ya samo asali daga wasu tarin matsaloli. Kaka Tuda Gwani Mamadu na kungiyar Alternative Espace Citoyen ya karanta wannan rahoto.
Abin da yasa suke cikin matsala harakan soro yasa yaran nan suna cikin tamowa da annoba da harakan matsalan ambaliya. To sanin kowa ne mata da yara ko ana zaman lahiya wani gungu ne wanda dole sai an sa ido an kalle su sosai.
A yadda abubuwa suka tsananta, asusun UNICEF ya nuna damuwa a game da makomar waɗannan yara da ke cikin hali na rashin tabbas.
Wanda bai ci bai sha ba ba zai iya zuwa makaranta ba, wanda bai ci bai sha ba zai iya girma ba har ya ce zai kawo gudunmuwar shi cikin tahiyyar harkokin kasa.
Dama dai gwamnatin Niger a ƙarshen taron majalisar ministoci na ranar 14 ga watan Fabrairu ta sanar cewa 'yan kasar miliyan 5,987 da wasu 'yanka ne ke cikin halin buƙatar tallafin gaugawa sakamakon rashin samun wadatar amfanin gona a damanar da ta gabata, lamarin da ke shafar ƙauyuka 4,409 daga cikin 11,726 da ake da su a wannan ƙasa, abinda tuni ya fara daga hankalin magidanta.
Ni sunana Salmu. Al'amarin na bada dai sai a hankali. Matsaloli da yawa, matsalar tsadar rayuwa ta yi yawa, ga duniya babu kuɗi. Yara sun je sun dan hoto sun ka dan samu wani mai dan rodin shi in ya ka sai da ya ka 2015 sai mu gama mu ce hona mu dan abin da garin kuma mu gangama a dan da sai baban su ne yanzu muna ce ma ga inda yake wallahi ya dan jima da tunda kaka da hoto bai dawo ba sai ni yaran kawai muke kwace kulubutu a gidan dai yau mun ci wata ran mu ce mu kwanta da yara wata ran an mu na an ce wata ran ba a ci ba alhamdulillah dai kawai za a ci kawai lamarin da sai a hankali bana mu da abin da muke so da masu gwamnati da masu hannu da shuni su duba ne su taimaka mana mu samu kanda muna mu samu abin da zamu dan buga kuma samu na noma kuma.
Mutane kimanin 263 ne suka tsere daga matsugunan su yau shekaru kusan 6 sanadiyar harharen ta'addanci a yankin tafkin Chadi, yayin da wasu 'yan Mali da 'yan Niger 78,000 suka samu mafaka a yankunan Tawa da Talaberi, labarin da ke buƙatar miliyan 60 na dalar Amurka domin tallafawa al'ummomin yankunan da ke baiwa waɗannan bayan Allah mafaka, in ji wakiliyar UNICEF a Niger Dr. Felicite Chibinda.
Kunjoyi wanje da association masu tallafa ma mata da yara dole sai sun tashi tare da abokannin su su diba ya za su kawo gudunmuwar su, amma nauyi na farko yana ratai a wuyan gwamnati.
Ta hanyar makamancin wannan rahoto da ya bayyana a jiya Laraba, asusun na UNICEF ya gargadi hukumomin Najeriya game da halin kuncin rayuwar da miliyoyin 'yan kasar ke ciki a yanzu haka, akasarin su mata da yara ƙanana sakamakon yawaitar ayyukan ta'addanci da na 'yan bindiga. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman Mumuni Barma. Masu sauraro, a yau muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku akan matakin da kuke ganin ya dace a bi domin shawo kan wannan matsalar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Mun sami kiranmu na farko daga jihar Taraba. Da wa muke magana?
Ina tare da Bukar mai tsari daga malamin rabar kulmi.
To muna jin ka, menene ra'ayinka, ya kake ganin ya kamata wata hanyoyi za a bi domin shawo kan wannan matsala?
Oh wallahi bisa ga ban san wannan maudu'i yake duk malam ko da yadda
to a
lafiya.
To a jiya ne a majalisar ɗinkin duniya ta fitar da rahoton cewa kananan yara musamman a yankunan a Najeriya da wasu yankuna na jamhuriyar Niger suna cikin mawuyacin hali. Sabo ta fitar da rahoto na kididdiga da ta yi a kasashen duniya. To muna so mu ji menene ra'ayinka, me ya kamata, wani irin mataki ya kamata a bi domin a shawo kan irin waɗannan matsala?
Ya kamata kuma su dinga yi kowane da kake mataki da kwara Allah don ganin su ma yara kana an tsawon su dinki.
To mun gode da wannan kira naka. Yanzu kuma sai jihar Bauchi. Da wa muke magana?
Tunana Ayuba Garba Imam daga Katsin Madaki a jihar Bauchi.
To muna jin ka Malam Ayuba, menene ra'ayinka?
To alhamdulillah, yana da kyau dai gwamnati ta mai da hankali musamman ma wannan abun an je karkara, mutum zai ga irin wannan abubuwa yara kanana suna shan wahala. Bayan kuma ita gwamnati din yana da kyau masu hannu da shuni su ma su yi iya kokari su saka taimakon su akan wannan a taimaki kananan yara. Daga ƙarshe ina muku fata alkhairi, Allah ya sa ku tashi lafiya. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam.
To mun gode Malam Ayuba. Yanzu kuma sai a Kaduna. Da wa muke magana daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Muna jin ka Alhaji Musa.
Ai malama, ba za ki gane cewa mutanen kauye da karkara suna cin wahala ba. Wallahi sai kina shiga kauye, saboda za ki je ki ci yaro ba gaba ɗaya, babu abincin kirki ma wanda ya ci. Ki ga matan ma inda suke fama da wahala. Yanzu kin ga fa a rahoton da ita Zainab Babajo ta karanto, tana akwai matan take cewa mijin nata ma tun kaka da ya fita ma gaba ɗaya bata ƙara ganin shi ba. Wataran su kwana da yunwa, wataran su kwanta ba su ci ba. To saboda Allah, wani irin rayuwa ce? Ya kamata shugabanninmu na Najeriya da na Afu da na Nijar fa ya kamata fa tsaya su kula fa. Saboda mutum ɗaya idan ya samu matsala a rayuwar shi, wallahi nan gobe kiyama sai su amsa tambayoyi a gaban Allah. Iyakacin adalcinka kawai shi ne zai fidda kai a gaban Allah. Amma irin shugabancin da ake yi a Afirka nan kamar Najeriya da Nijar, wallahi akwai gyara a cikin shi. Shugabanni su kaɗai suke shanawa. Talaka an bar su, su ne kuma masu zaɓen, su ne masu wahala, su ne masu komai. Allah ya kiyama, Allah ya iyamar da iyawarsa. Alhaji Musa Garo, tashi lafiya. Na gode.
To mun gode Alhaji Musa Garo. Yanzu mun sami kira daga dawa muke magana?
Kuna magana da Alhaji Daudu Karamar hukumar Shira a jihar Bauchi.
To muna jin ka Alhaji Daudu, menene
ra'ayinka? Nawa abuna ra'ayin shi ne kan batun zancen mutumin nan da ya yi fada a ra'ayansa yaya biyu da mai shekara uku da mai shekara bakwai. Da kotun da ta masa shari'a na farko gaskiya fisibilillahi wata kyauta ba kwana alagalin.
To mun gode da wannan kira naka. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna. Da wa muke magana? Salamu alaikum. Da wa muke magana daga Kaduna? To da alama mun rasa na Kaduna. Masu sauraro, muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku, ta yaya kuke ganin irin hanyoyi kuke ganin ya kamata a bi domin shawo kan wannan matsala ta mawuyacin hali da kananan yara suka shiga. To mun sami kira daga jihar Kwara. Da wa muke magana?
kina magana da Alhaji Lawal Bawasa Okuta Kwara State Nigeria.
Muna jin ka Alhaji Lawal, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine anan ba mu da shugabanci ne na kware, domin shugabannin mu alƙawari suke dauka dubi yana yin ɗan siyasa sai su ci alƙawarin za su ce maka muku da makaranta ko ruwa ko wani abu. In sai yara su samu ci gaba su yi kokari ba abu, sai ya ga a samu ci gaba, ba abinci, ba daɗin rayuwa. Saboda haka ya kamata Allah shi mu koma ga roƙon Allah ya taimaka muna kawai, ba wai maganar shugabanni ba, domin shugabanci ya yi wa yanzu.
To mun gode Alhaji Lawal daga jihar Niger, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, ko zaka dan rage rediyon ka?
Okay, ni ne Yusufa daga Makwa.
Muna jin ka Yusufa, menene ra'ayinka?
Gaskiya to gabanin mutum muna da dace mun yanzu a cikin halin da muke. Amma da gaskiya shugabanni ya kamata a ce sun mana adalcin da ya kamata su sauya mu bayan Allah, yanzu sun samu cikin darbar dan mu muka zabe su, kuma amma zabe mu bai amfani ba, da zabe mu yi mana amfani gaskiya da sun muna aiki, ba mu da hanyoyi, bayan ba mu da hanyoyi ga al'amuran rayuwa dai yana ta barbare mu yanzu. Abincin nan kamar yanzu akwai matan nan da ake cewa mai gidanta ya yi tafiya tun gida mai kaka har yanzu bai dawo ba, saboda Allah ai ya kamata a tausaya musu. Daga shugaban mu kasar, shugaban kasar mu Najeriya, shugaban kasar Niger, gaskiya duk ba masu adalci bane. Inda da son adalci da taimaka ma halin rayuwa ya kamata su tausaya mana. In wannan da addini, wani bai da addini. Alhamdulillah, na gode Allah ya saka alheri.
To mun gode Yusufa da wannan kira naka. Yanzu kuma mun samu kira daga jihar Niger, da wa muke magana?
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Na Dallami Joja ta gara jihar Niger, Nigeria.
Muna jin ka Dallami.
A halin gaskiya abubuwan da yake faruwa ya fi faruwa da kasan Hausa, musamman arewa. Wannan abin da ake mai gida ya bar iyalinsa ya tafi yawon duniya wai ya je nima, ta a halin gaskiya akwai kurakurai a wurin nan, ba daidai ba ne. Addini bai ce wai ka bar gidanka shekara ɗaya ka bar iyalinka da yara wai ka je nima, sai ina ne ba Allah? Yin wannan abubuwa wallahi lalacewan ne. Ya kamata malamai su rika gaya mamu gaskiya abinda ba shi ne ba a rika gaya mamu. Ni ne Dallami Joja ta gara jihar Niger, Nigeria.
To mun gode Dallami da wannan kira naka, da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. Muna godiya. To madalla masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Saurare, barkamu da sake saduwa a wannan mako a filin harkokin wasanni. Wannan shirin tattaunawa ce kacokan da na yi da mai sharha kan harkokin wasanni Bala Dahiru alias Branko, inda ya tsokaci akan wasanni kama daga kwallon kafa da kuma kace na can da ya kunno kai game da mukamin da aka bawa Daniel Amokaci The Bull. Ga dai yadda tattaunawa tamu ta kasance.
Suna dai Bala Dahiru, wanda aka fi sani da Bronco. Kaga a sati na 20 din nan wani irin canja zani da ta yi kungiyar kwallon kafa ta Wiki nan jihar Bauchi ta kara da kungiyar kwallon kafa ta Lobi. Lobi din nan a wannan lokacin ita take rike da tebur a saman tebure. Wikin nan ta dauki dama ta shata kwallo ɗaya har guda hudu. To a wajen gaskiyar magana shine al'umma a ƙasa abin ya karkato hankalinsu. Ya za a yi kamar kungiyar kwallon kafa ta Lobi da take jan ragaman tebur, wiki tana na 15 a lokacin.
Ba ganin wato watakila su wiki sun fidda wasu zaratan yan wasa ne.
Wato ba zaratan yan wasa bane, lig din ta gyaru na farko. Na biyu kuma shine coach din kungiyar kwallon kafa ta Wiki Tuwaris shi ma ya amfani da damansa. Dama satin da ya wuce suka je suka buga da su. su to dawowan su sun iya gane wani kuskure suka samu tunda a bugawan su na farko da suka yi da lobby din a gidan lobby lobby ta sha su kwallo 2-1
haka ne to amma yanzu wani abu ya kunno kai inda yake ake samun kace nace a tsakanin wato a gidan gilashi da ake fada inda yake Daniel Amokachi wanda yake shine shugaban kasa ma ya bashi matsayin jakadan wasanni
to abin da yake faruwa kamar yadda ka san jaridu na wasanni da wani abu sukan yi kasuwa wata jaridan ka ganta gaskiya wata ka ganta abu to amma abin da yake nuna mana cewa ita gidan gilashi wato hukumar kula da wasan kwallon kafa ta Najeriya ta ayyana cewa Daniel Amokachi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles na Najeriya wanda aka yi gurgurmaya da shi ya zama daraktan fasaha da wasanni technical director sai kuma a wummawa yake kuma sai ga wata jarida tana cewa Yusuf Press wanda yana ɗaya daga cikin member na committee wasanni na nahiyar Africa wato CAF ya fito yana kuma cewa su fa har yanzu hukumar ta fitar da cewa Bitrus Biwaran wanda da ake ganin cewa a lokacin ya gaje shi shi fa har yanzu shine director fasaha da wasanni na hukumar kula da wasan kwallon kafa to kaga irin wannan wani abu ne wanda sai a zo kullun gidan gilashin nan sai ka samu matsala wannan ya kullo wannan zalo to wannan rikici da ya kullo kai in har ba su tsaya sun duba ba zai kawo wata matsala wanda al'umma suna ganin cewa an fara dauko tsofin yan wasa domin su gudanar da hidimar wasan saboda sun san ciki sun san waje
to Allah dai sauke yanzu za mu koma ta kaman kasan turawan nan inda yake an buga wasu wasanni
to wanda zan fara magana a kansa shine wasan da Atletico Madrid suka samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Liverpool na kasar Ingila da ci ɗaya da nema duk da a can kasar Spain akai wasan farko kenan ka san akwai komai wasan da aka buga da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund da kuma PSG gaskiya Borussia Dortmund ta yi kokari musamman kaga akwai dan wasan ta Haaland Erling Haaland wanda ta sai shi kwanan nan wanda duka shi ya ci kwallaye guda biyu da ya ci na farko Neymar ya rama sai shi mai kara to mutashin dan wasa ne
halin da ake ciki touchlight din shirin gudanar da wasannin motsa jiki na kasar Najeriya da za a gudanar na wannan shekara a jihar Edo ya fara kewayawa zuwa jihohin kasar Abdulrahman Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya
To madalla yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitaccen labaran duniya.
A yau Alhamis wata mai shari'a kotun tarayya Amurka ta yankewa Roger Stone aminin shugaba Donald Trump hukuncin watanni 40 a gidan yari kusan rabin kamar abinda masu gabatar da kara suka bada shawara tun da farko na hukuncin shekara 7-9. Amma mai shari'a Amy Jackson ta kotun tarayya Amurka a gundumar Washington DC ta yanke cewa hukuncin ba zai fara aiki ba har sai Roger Stone ya gama duk ya kokarinsa na neman a sake masa sabuwar shari'a. China ta bada rahoton cewa adadin masu kamuwa da sabuwar cutar coronavirus wadda ta kashe sama da mutane 2000 a fadin kasar ya ragu ainun cutar da ta fara ne sama da watanni 2 da suka gabata. A yau Alhamis shugabar kasar Jamus Angela Merkel ta faɗi cewa akwai alamomi da yawa da ke nuna cewa mutumin da ake kyautata zaton ya kai harin a birnin Hanoi yayi ne bisa tsatsauran ra'ayi da kuma wariyar launin fata. Mutumin da ake ganin zai zama shugaban hukumomin leken Asiriya Amurka ya ce ba zai yi aiki ba na dogon lokaci. A wani saƙon Twitter da ya wallafa a yau Alhamis.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin. Da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau Justin Mizahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.